Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 2 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina, Alhaji Aminu Bello Masari, ya ja hankalin al'ummarsa akan yanayin tsaro a jihar a wani taron manema labarai da aka yi.
Babban dalilin abin da ya kawo mu domin jihar mu suna cikin mummunan haɗari. Yau ba magana ma sata shanuwa ce, ba magana sata mutane ake, magana fushi da mutane ake.
Muna tafa da ƙarin bayani. A yau ɗan kuma muna son mu ji ra'ayoyinku a kan wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata jama'a, wato ku jama'a, ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da Mitt Romney da ya sha kaye a neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican a shekarar 2012 na ta musayar zafafan kalamai. Wannan takaddama ta kunno kai ne a daidai lokacin da Romney ke shirin shiga majalisar dattawa a matsayin sanata a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani rubutun da ya yi a jaridar Washington Post a sashen bayanai na ra'ayi a yau Laraba, Romney ya zargi shugaba Trump da cewa har yanzu baya nuna halayya da ya kamaci mutumin da ke rike da wannan ofishi cikin shekaru biyu da yana a wannan ofishin. Sawayi kaɗan bayan fitar da wannan rubutu na Romney, shugaba Trump, wanda aka san shi da baya barin ta kwana, ya mai da martani ga Romney da cewa ya kamata ya sani cewar bana da tsoro kuma na yi nasara, shi kuma ya faɗi. Shugaba Trump ya bayyana da wannan a shafin sa na Twitter, ya kuma ce da cewa a bangare ɗaya kuma a yau Laraba, shugaba Trump ke ci gaba da neman a yi amfani da kudaden haraji da jama'a ke biya domin gina katanga tsakanin ƙasar Mexico da Amurka, inda ya ikirari ba tare da wata hujja ba cewar Mexico har ta fara biyan kudaden gina wannan katangar ƙarƙashin sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da aka ƙulla. Yana mai cewa an gina mafi akasarin shingen. Nan gaba kaɗan a yau ake sa ran shugaba Trump zai gana da shugabannin majalisar ƙasa don neman kuɗin gina katangar, lamarin da ya je sanadiyar rufe fiye da ɗaya cikin uku na ma'aikatan gwamnatin Amurka. A yau Laraba, zanga-zanga a ɓangaren a jihar Kerala da ke kudancin Indiya ya bayyana. Wasu mata biyu da suka karya wata daɗaɗɗiyar doka da ta haramta wa mata shiga wuraren ibada mabiya addinin Hindu. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da ruwan zafi ga masu zanga-zangar a babban birnin a jihar da abin ya afku sau'i bayan matan biyu waɗanda shekarunsu suka kai kagimanin shekaru 40 kai suka shiga wani guri na addini ko na ibada na Sabarimala da goshin Asaba tare da rakiyar wasu 'yan sandan yankin. Rahotanni sun ce an gudanar da zanga-zanga a wasu gurare da dama a jihar ta Kerala domin nuna adawa da abin da matan suka yi bisa koyarwa addinin Hindu. Haramun ne a magamace masu shekaru 10-50 su shiga ɗakin ibada na Sabarimala. Addinin Hindu na kallon mata da shekarunsu ya kai na haihuwa a matsayin marasa tsarki, lamarin da ya saba yayi sanadiyar aka kawo wannan rikice-rikicen. A watan Satumbar bara, kotun kolin India ta ayyana haramta ma mata shiga wurin ibada a matsayin abinda ya saba doka. Hukuncin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a jihar ta Kerala. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon shugaban Brazil, Jair Bolsonaro, mai ra'ayin mazan jiya, ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikin ta'addanci ko kuma masu fada a cikin kasar, wanda yake ganin cewar zai yi kokarin kawo ƙarshen su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yau da rana ne aka yi wani taron manema labarai akan yanayin tsaro a jihar Katsina. Gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya ja hankalin al'ummar jihar akan su ba jami'an tsaro haɗin kai don ganin an magance wannan matsalar. Wakilin murya Amurka Zaharuddin Sani ya halarci wannan taron, ga bayanin da ya dauko.
To ban dalilin abin da ya kawo mu domin jihar suna cikin mummunan haɗari. Yau ba magana ma sata shanu yake, ba magana sata mutane yake, magana fushi da makamai yake. Abin ya zama wa'ansu ma ana musu wannan abin ba ma sa reporting, ya hara kai wani matsayin da abubuwan muka sake wanda kuma ba za mu sukan ba. In mu dukkanin duk kasar za mu hito mai patrol, to sai dai mu hito mu duka mai patrol, domin tsaron kasar ya zama tilas, ya zama wajibi a wurin. Ko kuma mu zo mu zanna cikin ɗakunan mu a rika kama mu kamar yadda ake kama kajiya. Amma muka haɗa ƙarfinmu wuri guda da tunaninmu wuri guda, muka fuskanci wannan abin da addu'a, muna roƙon Allah don Allah da Allah zai kawo mana gaskiya. An samu matsayi wani hali wanda ya yi wannan muni, an roƙi Allah kuma Allah ya yi da mu a cikin shi. To ba abin da ya gagara Allah, amma ba kwanciya za mu kawai mu ce a'a ai muna ta addu'a, domin muka je ka gyara gonarka ba, kallon na gida kana addu'a, duk addu'a da kake yi abin da ka shuka fa bai, ba taki ba noma ba kuma bai yi, duk addu'a ko kuma ka samu abin da ba shi zai biya ba bukata ba. Wannan shi ne halin da ka samu ciki. Abubuwan da muka ɗauka kamar wasa da sun zama babban al'amari yanzu, dole ne mu tashi tsaye mu hidda tsoro ga zukatanmu, kuma mu hidda tunanin cewa in na tona a ɗan gidan wane ne za a ce ban ƙaunar wane, dole mu fuskanci abin nan da nauyin da Allah ya ɗora mana. Dukkanmu nan waɗanda suke da hannu, wato matsayi ne a cikin al'ummar, shugabanni ne nan duka. To in mun kasa kare rayuwar mutanen da dukiyarsu, to ina amfani shugabancin namu? Bai da amfani. Saboda haka idan wannan zaman zai kai mu magaruba, to sai dai kai mu. Amma dole ne shi mun tashi da wani abu da kwara wanda kowa daga cikinmu zai aikata, kuma a sa hanyar da za a gane wa yake aikata waye zai aikata wa. Kuma dole ne mu san hanyar da za mu taimaki shugabannin tsaro. Dole ne. In dai kana son mutum ya sadaukar da ranshi a bisa naka kan kare naka, to magana ta wuce uniform kawai. Uniform ɗin ma ɓarawo na sa a kan hanya, ya sa na ɗan sanda, ya sa na soja, to ba magana ta uniform ba ce kawai. Su yi da abu na gaskiya da irin taimakon da ya kamata al'umma su yi masu, da wanda gwamnati za ta yi, da wanda su za su yi, domin su ma ba su kira ba. Wannan shi ne makasudin da ya sa muka taru nan, kamar yadda nake da Turanci, sakataren gwamnati ƙarƙashin ofis ɗin da ake ta kaiwa da kawowa. Saboda haka zai ba da bayanin inda aka hito da halin da ake ciki, sannan mu kuma nan mu ƙaruwar wani abin da wa'amu suka sani wanda mu sani ba, don daga nan sai mu ga mene ne za mu. Da wannan ɗan gajeren bayani nake cewa ai jarida, assalamu alaikum, mun salamu.
Madalla, Gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masara a wani taron manema labarai da aka yi a jihar. To yau muna son mu ji daga gare ku, shin wace irin gudunmuwa ce kuke gani ya kamata ku jama'a ku bada wajen tabbatar da tsaro a yankunan da kuke? Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Bello Sokoto ne.
To Mallam Bello, muna jinka.
Gaskiya shi harkar tsaro tsakanin Allah gaskiya ne. Kowa ne zai ce maka da shugabanni da mutalakawa. Saboda tsakanin Allah wannan hali da muke ciki a Najeriya ya kazanta, gaskiya ana neman addu'a da kuma jajircewa da kuma goyon baya a guran gwamnati ba, saboda a samu tsaron nan. Saboda a samu zaman lafiya tsakanin Allah mutalakawa da cikin wahalar da ba mu taɓa shigar ta ba tun da aka yi Najeriya. Tsakanin Allah, saboda ina fatan mutalakawa mu goyi bayan ƙudurori na gwamnati na alheri, a ba ta goyon baya saboda a samu wannan tsaro, a samu zaman lafiya a Zamfara, Sokoto, Maiduguri, Yobe, Tarbaji, abin da aka a Yobe, jejjeren Mandi, abin ba kyau saboda Allah. Ana samun asara sojojinmu tsakanin da Allah, saboda haka ina kira ga mu don Allah mu ba gwamnati goyon baya a samu zaman lafiya.
To mun gode Mallam Bello Sokoto, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, barka da la'asariya.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To kin san matsalolin da ake fuskanta dangane da irin wa'annan matsalolin? Gaskiya al'amari mutane suna koyi irin wa'annan matsalolin. Yanzu a jiha zaki samu a wani karamar hukuma zaki samu akwai mutanen da an tabbatar da wa'annan mutanen bara gurbi ne, ba mutanen kirki ba ne, amma 'yan unguwa 'yan gari ba za su iya cewa wane da wane da wane da wane, ba za su nuna abin da ya kamata a yi musu ba. Kaga inda aka jace misali yau za a samu marasa wanda ba sa son zaman lafiya, ba su irin kisan mutane 'yan ballar ja'u, har mutanen gari za su iya nuna su domin a kama su a ji a hukunta su. To inda za a samu irin haka, to za a ba da taimako wajen tsaro. Amma inda ba haka ba, za a riƙa ɓoye mai laifi mutum an tabbatar da ba mutumin kirki ba ne, to gaskiya ana ake samun matsala. Ya kamata al'umma gaskiya a tashi kan jikin ƙarfi a tabbatar da cewa wannan abin ba wani gwamnati ba ne, talakawa ma za mu iya ba da gudunmuwa. Ƙarshe ne muke fata alkari a
tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, nagode. To Alhaji Musa Garo, har yanzu dai muna nan a Kaduna. Lere, salamu alaikum, da wa muke magana daga Lere?
Amu alaikum salam, Ibrahim Baballe daga Lere.
To Mallam Ibrahim Baballe, muna jinka.
wato shawaran da zan bayar gaskiya akwai kungiyoyi na ƴan sa kai da suke da suke so su bada gudunmawa a fannin tsaro, to amma idan sun samu mai laifi wajen ƴan sanda su zo su ɗauka sai su ce sai sun samu su mai.
Wane irin mai?
Kamar a cikin saƙo haka da ke lunguna. To in ka kama matsalolin kafin ka zo ka dinga bada bayani su zo su ɗauka abin sai ya gagara ma har abubuwan ya zo ya tazara ma.
Oh, kana nufin su ƴan sandan kafin su zo su ɗauki mai laifin sai su ce sai an sa masa mai?
Eh.
To me mafita a wannan lamarin kina?
Gaskiya mafita da za a koma tsarin jama'a a unguwanni idan su ga mutumin da ba su gane ba sai tsaye gumta ma hukuma ta zo ta damfe shi doka ta yi aiki a kai shi da tuntun an samu bakin zara a Najeriya.
To mun gode Malam Ibrahim Baballe daga Lere, yanzu kuma za mu je Bauchi. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi?
Mai magana Isuhu Garba daga Bulkatuwa jihar Bauchi.
To Malam Isuhu Garba, muna jin ka.
Mu dai ba abin da za mu ce a wannan sai dai mu ce Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya da duniya ga baki daya.
To amma Malam Isuhu, ina ka ga mafita a wannan lamarin na tsaro?
Mafita kamata mutanen gari in sun ga bakuwar fuska su bada sanarwa a jami'an tsaro.
To mun gode Malam Isuhu Garba daga Bauchi, yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Hello,
da wa muke magana daga Abuja?
Daga Alhaji Ali Bey dai Abuja.
To Alhaji Ali, muna jin ka.
Watan sha'anin tsaro in ana son gaskiya sai an koma a masu ungunni da dagatai da sarakuna wannan. Saboda masu aikin ashirin ai ba ajiyar ne ba ne, kuma ba mala'iku ba ne, mutane ne suna cin abinci suna shan ruwa. So ya ka samun abinci da ruwa, ina suka samun abincin na in ba ga ungunni ba? Don haka dole sai an tsaya masu ungunni da sarakunan gargajiya a basu wannan aiki. Duk wata kowane sadaki da kowane hakin ya kawo rahoto ga gunduma ta mutanen a cikin area ta. Kowane lokaci ka kawo rahoto nan da haɗa kai, in ba haka an kai ba babu yadda ake aka wannan matsala. Wanda na wahala amma ainihin daga sai da masu ungunni ba su ba da hajjin kai kan wannan al'amari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To mun gode Alhaji Ali daga birnin tarayya Abuja, yanzu kuma bari mu je Hadeja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Hadeja?
Ina magana da Alhaji Ahmad ke Hadeja, mai sabon nan da ke.
To Alhaji Ahmad, muna jin ka.
To ni addu'a dai za mu fara. Allah Ubangiji ka mana sauki wannan al'amura.
Amin.
Abin da yake fata kenan. Addu'a ita ce maganin musulmi.
To Alhaji Ahmadu, kamar wace irin gudunmuwa ce kuma kake gani jama'a ya kamata su ƙara ba jami'an tsaro wajen magance wannan matsalar?
Gudunmuwa da mutane ke bayarwa yawanci an ka faɗa jami'an tsaro ba zai je ba, kuma sai ka gana ana cewa kawo ko mota wannan sai an sa mai sai an yi wane ne to ba za su je ba, kuma ko da sun je sun kamo kuma shari'a ma tana da wani laifi nata, saboda in ka zo gurin shari'a alƙalai ba za su tsaya su yi gaskiya ba tantance ilau.
To Alhaji Ahmad daga Hadeja, layin ka ya goce da mun ji ƙarin bayani daga gare ka, yanzu kuma bari mu je Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa? To malami na Jigawa, sai ka dan daga murya dan ba mu jin ka sosai, ban san ko kai kana jin mu.
Ina jin.
Yawwa, to menene ra'ayinka, me zaka ce game da wannan maudu'in na yau?
Ra'ayi na gaskiya shugabanni tsoron Allah ko abin da zai kuma ta aya.
To su kuma sauran jama'a fa, me kake gani ya kamata su yi wajen taimaka ma jami'an tsaro da gwamnati ma?
Yana da kyau kuma mutane idan suka samu matsaloli su rika gyarawa tsakanin su, shine abin da ya kamata.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara? Malami ko malama daga Zamfara, ko muna tare? To ina ga layin ya goce yanzu kuma bari mu ji Nasarawa.
To na assalamu alaikum Maryam Dauda da barka da aiki.
Barka ka daidawa muke magana daga Nasarawa.
To alhamdulillah kina tare da Garba Salim likita radio daga garin Abu Abundo mai jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
An gaida Garba Salim menene ra'ayinka?
To a gaskiya kun kawo maudu'i mai ma'ana. Domin game da maganar tsaro a Najeriya ko kuma mu a cikin al'umma. Abu na farko dai shine mu al'umma gaskiya kusan abun yana so ya karfin mu, amma duk da haka daidai ne idan muka ga abin da bai dace ba to gaskiya mu sanar da hukuma. Ita kuma hukuma an sanar da ita, wani lokaci ana so a sanar din ana tsoro. To amma ga shawara Maryam Dauda,
to
kin ga akwai irin ƴan kungiyar mu na ƴan sintiri ko ƴan banga din nan gaskiya suna yin aiki tsakani da Allah. To anan ne zan roki gwamnatin tarayya da jihohi a ƙara musu ƙarfi kuma a horar da su a ba su ainihin makamin da za su yi aiki su tallafa, domin sun kama suna ba hukuma sosai. Kowa mai anguwa sarki, kowa yana da naki daman da zai bayar ta wajen su. Kuma hukumomin nan na tsaro daga 'yan sanda zuwa sojoji a inganta musu kayan aiki shine zai kawo ainihin samun tsaro. Kuma daga ƙarshe muna roƙon su masu aikata laifukan, muna roƙon su don neman Allah a ji tsoron Allah. Akwai ba ranar ƙarshe, dukkanmu muna fata mu haɗe mu zame ɗaya su bar waɗannan abubuwan tafi-tafi da suke yi. Na gode Maryam Dauda, da fatan za mu kwana lafiya.
To Mallam Garba Salim likitan rediyo mu ma mun gode, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, dawa muke magana daga Kaduna.
Kuna magana da Usman mai kwakwar manja riga cikin gidan wakilin ka na Kaduna cikin Najeriya.
To Mallam Usman, muna jin ka.
To alal haqiqa jami'an tsaro suna da babban sakaci dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin Zamfara, Yobe, Maiduguri, Katsina da sauran wasu yankuna na jihar Kano.
Me yasa ka ce haka?
Don yawa jami'an tsaron nan so da yawa kamar yadda kake jin mutane suna yawan kokawa. Idan wani abu ya faru kuka zo kai report na farko sai su ce ba su da mai. Ko kuma inda da dare ne sai su ce to ba su da jami'ai mafi yawan kudi sun tafi aiki. Sannan za su ce muku wai ku je ku yi ƙungiya. Idan ku yi ƙungiya sai ku zo a samu na mai a nemi moto a tafi. Kuma in haka kuskure ka je ka bayyana wani abu daga ciki to ƙarshenta a zo a bayyana musu cewa a'a mu fa ba laifinmu ba ne ga wanda ya zo gaya muna, kai kuma ka shiga wani haɗari wanda yake sai dai Allah ya fidda kai ba dai wani mutum ba.
To mun gode Mallam Usman mai kwakwar manja Kaduna. Yanzu kuma a gurguje bari mu je Kebbi.
Salamu alaikum Hajiya Maryam.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Sunana Dan Asabe mai fata ya wuri.
To Mallam Dan Asabe kana lafiya? Muna jin ka.
Lafiya kalau. To ni ina wa shawara shine duk wani mataki da ya kamata a dauka bayan an riga an dauka. To abinda kawai naga ya rage ga jama'a musulminmu da Krista, mu yi turkon Allah, Allah Ubangiji shi ya yi mana wannan matsala da ta addabe mu ba dare ba rana. Domin duk abin da ya gagari dan adam to bai gagari Allah ba. Wannan shine shawarata. Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Allah kuma ya sa duk wani wanda ke da hannu cikin wannan al'amari Allah ya tona mana asirinsa, komai girmansa, komai mukaminsa. Allah ya tona mai asiri. Gudunmuwa na kenan, na gode.
To Mallam Dan Asabe mu ma mun gode da wannan gudunmuwa taka, kuma muna cewa amin ga wannan addu'a da kai. A nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 3:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau a filin kwallon kafar za mu soma da labarin Abdulkarim Gurusa ne, masani na kabli da bali na kwallon kafa, wadda kuma shine ya kafa kungiyar Kin Faisal Babies inda yake nanata cewar Borisa shine yayi takara na shugabancin hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA a sabuwar shekara, yayin da committee nan na daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ta kammala aikin ta. Shahararren na masanin kwallon kafan wadda kuma ke yawan magana akan abubuwa da dama ya faɗa cewar yanzu dai burinsa shine ya dare bisa shugabancin hukumar kwallon kafan kasar Ghana a sabuwar shekara. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana wato Black Meteors ta samu shiga zagaye na gaba na wasannin samun cancanta shiga gasar cin kofi na Afirka na matasa kasar shekaru 22 bayan da kasar Togo ta lallasa ta da ci daya mai ban haushi a Lome a ranar Asabar a zagaye na biyu na karawar su. Kasar Ghana dai ta samu izawa gaba da yawan goluka 5-2. Yanzu dai za ta kara ne da kasar Gabon a zagayen karshe na karawar su kan a samu shiga gasar na cin kofin na shekara ta 2019. Kungiyar kwallon kafan nan mai suna kuma sai Asante Kotoko da ake wa lakabi da Porcupine Warriors ta yi galaba akan takwaranta daga kasar Kenya Kariobangi Sharks da Cibiu da daya a Baba Yara Sports Stadium a ranar Asabar, abinda ya kawo mataki zuwa ga rukuni na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF a takaice. A jerin sunayen shahararru ko kuma kwararru an kwallon kafa 100 na duniya na shekara ta 2018 ba abu sunan dan Ghana ko daya, kuma a Afirka mutum hudu ne kawai a cikin jerin sunayen ɗan kwallon na shekara da sun ka hada da dan kasar Masar Mohamed Salah da dan Senegal Sadio Mane da Kalidou Koulibaly da kuma dan kasar Gabon Pierre-Emerick. Shahararren dan wasan nan Andrew Dede Ayu da ke yi wa Fenerbahce wasa daga dukan alamu bayan da shi da aka yi a matsayin rance zai zamanto na dindindin bayan da manajan Swansea City Graham Potter shine ya faɗi haka. Dede Ayu wanda shine mukaddashin captain din Ghana an yi transfer sane zuwa da Yellow Canaries a watan Yuli bayan yaƙiye da ya koma rukuni na biyu tare da clubinsa a ainihin wasan Premier League a kakan da ta gabata. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Sabon shugaban Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin mazan jiya ya sha alwashin magance matsalolin cin hanci da rashawa da masu aikata manyan laifuka da kuma tattalin arzikin kasar da yake kokarin ingantawa a rantsar da Bolsonaro a watan ajiya talata, wanda tsohon kaftin din soja ne wanda kuma ya dau alwashin cewar zai kyautata tattalin arziki a kasar. Shugaban kasar Amurka ya aika mishi da sakon murna wanda ya ce misa muna tare da kai. Shi ma Bolsonaro ya amsa mishi da cewar da yarda Allah za mu kawo ci gaba ga jama'armu. 'Yan sanda a Burtaniya sun ce an tsare mutumin da ake zargi da dabawa wasu mutane uku wuka a jajibirin ranar sabuwar shekarar nan, wanda aka yi zarginsa da wannan aikin. 'Yan sandan birnin Manchester sun faɗa a wata sanarwa cewa suna ci gaba da bincike akan lamarin saboda zargin da ko kuma wannan ayyuka da suka yi yana da alaka da 'yan ta'adda. 'Yan sanda ba su yi bayani wanda ya bayyana ya yi wannan aikin ba, amma sun ce suna ci gaba da bincike da kuma kokarin ganin sun gano cewar ko kuma wannan yana da alaka da aikin 'yan ta'adda ko kuma wasu suna da hannu a cikin wannan mummunan aika-aikan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna neman afuwa saboda tuntuɓin harshen da muka yi a shirinmu na daren jiya, inda muka kira Farfesa Balaraba Sani Garko a matsayin shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello a wata hira da aka yi da shi. Farfesa Lawal Khaled shi ne shugaban asibitin, da fatan za a yi mana afuwa. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyarmu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.